إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 23 ga watan Shawwal shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 24 ga watan 5 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinn wa ash-shaytan wallafar baban malami al-sheikh wahid abdussalam bali Allah madaukakin sarki ya saka malam da alkhairi yan uwa idan ba amanta ba kafin mu tafi hutu mun tsaya ne a al-faslul rabi' fasali na hudu alaqatu ash-shaytan bil insani alaka dake tsakanin dan adam da kuma shedani wanda malam ya kawo mana abubuwa da dama cikin wannan babi ya fara da wane ne shedani sannan ya gangaro zuwa ga al-bidaya farkon ma'araka din ma'ana farkon kapsawa tsakanin dan adam da kuma shedani menene farkon abin da ya fara jawo gaba da kiyayya da fito na fito tsakanin dan adam da shedani wanda duk malam ya mana bayani a baya sannan ya mana bayani game da at-takhtitul adil shine shiri na gaggawa da shedan yayi akan dan adam wannan shi ma dan mun ji bayani akan shi sannan akwai al-ahdaful manshuda shine abubuwan da shedan yake so ya cimma game da dan adam sannan akwai al-hajmatul ula kai hari na farko da shedan ya fara yi game da dan adam wannan bayanai dai sun riga sun gabata a wancan lokaci sannan akwai al-farqu baina adawati ash-shaytan wa adawati al-insan menene bambanci tsakanin kiyayyar dan adam da kiyayyar shedan ma'ana idan a matsayin ka na mutum kana da wani wanda kuke adawa ko ba kwa son juna tsakanin ka da shi da kuma irin adawa da rashin son juna dake tsakanin ka da shedani menene bambancin su wannan shi ma malam ya bambance mana tun a baya sannan malam ya mana bayani game da at-tashkiku fi tauhidi ɗaya daga cikin manya-manyan abin da shedan ya fi mai da hankali a kansu shine sanyawa mutum shakka a cikin tauhidinsa ya sanyawa mutum kokonto a cikin kadaitar Allah madaukakin sarki wanda wannan gaba ne malam ya kawo mana hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa shedan yana zuwa wa dan ɗaya daga cikin ku ya ce masa wa ya halicci kaza har ƙarshe ce maka to shi Allah maɗaukakin sarki wa ya halicce shi wanda don mun yi wannan bayanin ya riga ya gabata sannan malam ya mana bayani game da yadda shedan yakan zo lokacin da mutum ya kwanta bacci ya masa kulli guda ɗaya-ɗaya guda uku a kan daidai bayan kansa daidai ƙiyarsa kenan kuma kowane kulli zai ce alaika lailun tawilun farqud kana da dare mai tsayi a gabanka ci gaba da baccinka ma'ana daren da ke gabanka baka shirya tashi a cikin sa don ka gabatar da ibada ba ci gaba da baccinka sai safiya ta yi to a wannan gabar ita muka dakata daidai inda zamu tashi ne walakin kaifa tubtilu hadhihi al-makida ina fata yan uwa an ga wajen ko walakin kaifa tubtilu hadhihi al-makida malai yace sai dai wannan makidar da shedan yakan yi wa dan adam me masa kulli a bayan kansa guda uku ya hana shi tashi ya kiyamal layli ya hana shi tashi ya samu sallar asbahi wannan lokacin ta yaya mutum zai iya lalata wannan muguwar makida ko dabara da shedan yakan yi masa sai malin yace abu na farko shine bil wudu'i qabla an-nawmi lima thabata fi sahihaini anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lil bara ibn azib idha ataita mabja'aka fatawadda wudu'aka lis-sala malin yace abu na farko da zaka yi domin ka lalata waccan muguwar dabara ko makida da shedan yayi maka na kulli guda uku a bayan kanka yace abu na farko shine zaka karya shi zaka lalata shi da yin alula ma'ana duk lokacin da ka tashi daga bacci zaka yi alula wannan alula ita ce alular da mutum zai yi lokacin da zai kwanta bacci ta tashi daga bacci daban ce amma wannan wacce malai yake nufi anan wajen ita ce addu'ar kwanciya bacci lokacin da mutum zai kwanta bacci akwai bukatar yin alula malai ce saboda abin da ya tabbata a cikin sahihaini bukhari da muslim daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hadisin da albara bin azib Allah kara masa yarda ya rawaito yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza ataita mabja'aka idan ka zo makwancinka ko shimfidarka don kwanciya fatawadda wudu'aka lis-sala to kai alwala irin alwalar da kake yi don yin sallah wudu'aka lis-sala alulak irin alulad da kake yi don yin sallah ba abinda ake nufi da wannan kai alula ka je kai sallah sannan ka zo ka kwanta ba a'a abinda ake nufi shine irin alulad da kake idan ka tashi yin sallar asubahi ko azhar ko al'asr to idan ka tashi yin bacci irin wannan alulad zaka je kai sannan sai ka zo ka kwanta ita alula ce kawai ta tsarki ta kariya shi yasa malamai suka ce irin wannan alulan ma idan ka yi ta lokacin da bacci yayi bacci wani lokaci mutum zai iya tashi yayi fitsari ko wani abu makamancin haka to wannan alulan malami suka ce ba sai mutum ya jaddada wata ba zai ci gaba da kwanciya sa ne ba matsala insha Allah ta'ala sannan abinda muka sani shine duk lokacin da mutum ya kwanta yake bacci to jikinka yakan saki jikin mutum yakan saki wani abu yakan fito daga jikinsa wanda zai iya karya masa alula bai sani ba to duk wannan bai cutar da wannan alular da yayi ba abinda da ake bukata shine karan farko kafin ka kwanta kai waccan alular idan ka riga ka yi ta shikenan insha Allah ta'ala abinda ake bukata na kariya Allah madaukakin sarki zai ba mutum wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka fitar da shi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a hadisi mai lamba 247 a cikin kitabul wudu babu fadli man bata ala al-wudu'i Imam Muslim ya rawaito shi hadisi mai lamba 2710 a cikin kitabul dhikri babu ma yaqulu 'inda an-nawmi abu na biyu malai ce anna an tutira qabla an-nawmi لما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ابو نبي da mutun zai domin bawa kansa kariya daga wancan kulli da shedan yayi masa shine mutun yayi wutiri kafin ya kwanta ya bacci ma'ana mutun yayi wutiri ita ce sallar da ake yi bayan sallar isha'i wacce rak'o'in ta suke zamtowa mara ita ce wutiri in aka ce wutiri ita ce sallar da ake yi bayan sallar isha'i har zuwa bullowar alfajir raka'o'in da ake a wannan tsakani su ne wutiri amma ba sa kasancewa wutiri sai sun zamto mai mara suna da sifofi kala-kala ko dai mutum ya ɗaya ko mutum ya uku ko biyar ko bakwai ko tara ko sha ɗaya ko sha uku ko abin da ya sawaka duk ya inganta mutum zai iya insha Allah ta'ala har idan mutum ma lokaci ya kure masa yaga alfajir zai iya ketowa kuma gashi bai yi sallar wutiri ba babu laifi zai iya raka ɗaya kawai ta yi ladan da ake samu insha Allah ta'ala a sallar wutiri shi ma ya samu ya tabbata wannan babu laifi eh mutum zai iya yin sha ɗaya ko sha uku ko abin da ya kama da haka ko abin da ya tsallake haka galibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin da Aisha yakan yi raka'a 11 ne kawai raka'a 11 a cikin Ramadana ko a wajen Ramadana yakan yi raka'a 11 ne amma malamai suka ce babu laifi idan mutum ya ƙara da raka'a 11 saboda wani hadisi shi ma dai da ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace salatul layli masna masna sallar dare raka'a bibi ce kai biyu kai sallama kai biyu kai sallama sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai fa idza khashiya ahadukum as-subha idan ɗaya daga cikin ku ya ji tsoron alfajir ko asuba za ta riske shi to falyutin bi wahida sai ya rufe wannan bibin da yayi ta yi da guda ɗaya kaga ta zama to mata me kenan cukan wadancan bibin da yake yi kenan to da wannan hadisi malamai suka fahimci cewa idan mutun zai ta yin biyu kaga zai yi fiye da 11 kenan sai malamai suka fahimci wannan hadisi da yato malamai suka ce zahiri ne ba nassi ba abinda ake kira nassi shine abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada karara ya fito babu wani tawili da zai iya kautar da shi daga ma'anarsa shine nassi amma aka ce zahiri to sai an yi wasu bayanai sannan za a iya fito da hakikanin abinda ake so a kafa hujja da shi yanzu kun ga da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai salatul layli masna sallar dare raka'a bibi ce idan kai ba malami bane ko dalibi ilimi sai aka ce to ka fito da abinda ake nufi da zaka iya yin sallah fiye da raka'a 11 a wannan hadisi sai mutum ya tsaya da burbuci dan akwai abinda zai nuna maka cewa annabi ya ce ai sallar raka'a fiye da 11 a nan wajen kai tsaye to amma kaga malami sun fahimci cewa da annabi ya ce salatul layli masna raka'a sallar da raka'a biyu ce idan mutum yi tsoron asuba za ta riske shi ko alfajir sai cike ta da guda ɗaya sai malami suka ce idan mutum zai ta yin biyu daga farkon dare zuwa ƙarshen sa ko abin da ya kama da haka zai iya yin fiye da raka'a 11 haka da yawa daga cikin magabata suka fahimta shi yasa ya tabbata daga cikin aikin magabata wasu suna yin sallar dare fiye da raka'a 11 wasu sukan yi 30 wasu sukan yi akwai wanda aka rawaito ma sukan yi kusan raka'a 100 ko abin da ya kama da haka a dare to ya danganta da yadda kai karsashin ka yake da yadda kake ji kana da karfi a jikinka sai kai to amma dai shi dai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya karawa a ramadana ko a wajen ramadana akan raka'a 11 to da wannan ne wasu daga cikin malamai suke gani cewa tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsaya akan raka'a 11 mu ma bari mu tsaya akan raka'a 11 dan Allah madaukakin sarki baya zabaro annabinsa wani aiki sai aikin da yafi duk aikin da kaga annabi ya tsaya akan sa to shine aikin da yafi falala shine aikin da yafi daraja to sai suka ce duk aikin da annabi ya tsaya akan sa kuma ma shi zamu saboda muna tsammani ko kuma muna kyauta da zaton Allah madaukakin sarki ya tsaya da annabinsa akan sa ne shine saboda shine aikin da yafi to amma dai kamar yadda na gaya mana saboda maganganun malamai babu laifi mutun zai yi fiye da 11 kuma kamar yadda ya tabbata daga cikin aikin magabata abin da yasa na kawo wannan ƴan uwa shine saboda duk shekara akan samu hayaniya da musanyen yawo akan cewa wasu suna yin raka'a 11 wasu kuma za su zo su yi sallar tarawihi sannan su zo su yi sallar me sallar tahajjudi idan aka shiga goman ƙarshe kun ga idan mutum ya yi sallar tarawihi raka'a 11 ko raka'a 10 tunda ba za a yi wuturi ba sannan mutum ya zo ya yi sallar tahajjudi ita kuma raka'a 11 nawa kenan 21 kun ga ya fi 11 wani kuma idan ya yi raka'a 11 nan sai ya batta shi kenan ya gama to sai wani su ce ai dan me za a daina yi wani ya ce kuma dan me za a yi to babban abin da ya kamata yan uwa su fahimta shine wanda ya ga zai yi raka'a 11 yayi koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai laifi ba wanda ya ga zai yi raka'a 11 ya ƙara yin wata raka'a 10 kuma ƙarshen dare shi ma yayi aiki da wannan hadisi da makaranta shi ma bai laifi ba ina fata an fahimta yan uwa kun ga ashe idan an fahimci abin da kyau ba abin rigima bane ba abin tada hankali bane kowanne yana kokari ya koyi da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to da ka babu wani abin tada hankali a kansa Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya rubuta littafi mai suna Qiyam Ramadana yana ganin shi a nasa ra'ayin bid'a ne ma mutum ya raka'a fiye da 11 shi inji Albani shi a ganin Albani kai raka'a fiye da 11 a cikin Ramadana kai bid'a yace saboda ka saba wa aikin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kun san dalilin da ya kawo yace da annabi yace salatul layli masna sallar dare raka'a 11 ce idan ka ji tsoron asuba sai kai wuturi da guda ɗaya yace to ku kalli sallar annabi ya yake yi ai yadda annabi yake sallarsa doguwa yake yi wannan raka'a bibin da yake idan ya raka'a biyu yayi wata biyin nawa kenan ba shida ba yayi wata biyin nawa kenan 10 to idan ya cike da daya idan ka kalli lokacin sai ga asuba ta kusa fitowa a lokacin saboda yadda yake jin sallah han fahimta shi a ra'ayinsa a ganin sa masna din nan ba wai kai tayi bane a'a kai dogo sallah irin ta annabi ake nufi idan kai dogo sallah zaka karke ne a ina a raka'a 11 nan da annabi ya faɗa haka Sheikh Nasiruddin Albani ya faɗa to amma kamar yadda na ga mana wasu sun gabaci Albani daga cikin malamai kuma suna gani za a iya yin fiye da raka'a 11 shi sa babu laifi mutum zai iya ko da Imam Malik ibn Anas alaihi rahmatullah yana da irin wannan ra'ayin zaka iya yin raka'a fiye da 11 saboda haka babu lafi ɗan uwa amma dai babban abin da nake so in ji hankalin ba abin tashin hankali bane wani sai ta da jijiyo wuya dan me za a wuce raka'a 11 sai ai rigima da shi akan haka yaje ya ce mutane ɗan bid'a ne suna raka'a fiye da 11 wani kuma sai yaje ta fada akan cewa dan me ba za a yi raka'a dan me za ku daina sallar asha dan me za ku daina sallar asha to kaga kowa ba abin rigima bane gaba daya ita sallar asha kuma gaba daya tayi uwa mecece meye matsayinta a cikin addini nafila ce mustahabi ne haka ne mustahabi ce gaba daya idan mutum yayi ta Allah madaukakin sarki zai bashi lada mai yawa idan mutum bai yi ta ba yana da laifi a wajen Allah bashi da laifi sai dai ya bar wani lada mai girma ya wuce shi amma irin waɗannan abubuwan bai kamata a ce ana tada jijiyar wuya a kansu ba bai kamata a ce ana rikici a kansu ba bai kamata a ce ana raba masallatai ko ana raddi a kansu ba bai kamata ba matsaloli ne na ilimi idan ka je ka nitsa kai karatu sosai zaka ga ra'ayoyinka malamai wanda insha Allah ta'ala zaka nitsu da su amma mutum ya je ka daina karanta wani bangare guda ɗaya kawai zai ta daji jijiyar wuya a kansa wanda ya karanta littafin Albani sai zai ta faɗa da mutane sai dole sai an yi raka'a 11 wani kuma shi abin da ya sani a unguwarsa ya taso ya ga ana yin fiye da raka'a 11 sai ya ce dole sai an yi saboda haka wannan duk ba abin da ya kamata a ce an tsaya ana ɓata lokaci a kansa bane yan uwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babban dai abin da zai yi taimaka maka wajen warware wancan kulli na shedan da yayi akan ka mala yace shine kai wutiri kai wutiri ma'ana kafin ka kwanta bacci idan ka san baka tashi da daddare to sai kai amma idan ka san zaka tashi da daddare to gwanda ka bar wutirin sai bayan ka tashi dan ya falala a wannan lokacin mala yace lima jaa ali ibn umara annahu qala saboda abin da yazo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda cewa abdullahi dan umar yace ma asbaha rajulun ala ghairi witrin mutum ba zai wayi gari ba ba tare da yayi sallar wutiri ba illa asbaha ala ra'sihi jarirun qaddara 70 zira'an face sai ya wayi gari a kansa akwai wata igiya murtike ke igiya irin wacce ake sawa raƙumi ake raƙumi akala da ita a kansa gwargwadon zira'i 70 ma'ana shedan ya zarga masa wani igiya yana jinsa duk inda ya ga dama da safa duk inda shedan ya ga dama sai ya ja shi an fahimta haka abdullahi dan umar ya faɗa قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني أتكين لتافر صفات والباريك رواه سعيد بن منصور بسند جيد وأن أثر عبد الله بن عمر سعيد بن منصور شيء فتد شيء بإسناد وان ديك ميكو أما إذا كنت تقوم قبل الفجر سيما ليت أما إذا انك كسنتي ألا يباك إيكو كان إيتاشي كافن الفجر دريك كان إيتاشي فتوتر كيوتري أو نلوكتي fabiha wa ni'ma to wannan a lokacin hakan yafi an fi san ayi hakan ka bari idan ka tashi din sai kai sai mala yace wal jariru abinda ake nufi da al jarir inna da mala ya fada cikin wannan afar na abdullahi dan umar huwa al hablu alladhi yuqtamu bihi al ba'ir ita ce irin igiyar da ake yi wa raqumi a yake da sunna akala da ita fa ka anna shaytana amsaka bi zimamihi abinda wannan afar din yake nufi kai ka ce shaytan yana ya rike akalar mutum ne ya daura mutum igiya ya rike igiyar yana ja fa huwa yuwajjihuhu haythu ma sha'a yana fuskantar da mutum yana jan mutum yana tunkuda shi duk inda ya ga dama duk mutumin da ya kwanta bai yi wutiri ba ko ya tashi bai yi wutiri ba ya tashi a haka to kamar shedan ya daura igiya a wuyansa ne kawai yana jansa wannan yanin kuma shikenan sai dai ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai inda shedan ya ja shi saboda haka ya gabas da shi ya yamma da shi sai abin da ya kamata ka wato ƴan uwa wutiri da kuke gani wallahi ba karamin alheri bane a rayuwar dan adam duk mutumin da yake yin wutiri rayuwarsa za ta kasance daban da rayuwar mutumin da baya wutiri ƴan uwa akwai bambanci kamar bambancin sama da ƙasa wato hatta a mu'amala yau da kullum idan mutum ka saba yin wutiri ka tashi ba kai ba to sai ka ji bambanci a rayuwarka a cikin kwanakin da kai da cikin kwanakin da ba kai ba kaji bambanci wajen yadda aka rinka jin nishadi da yadda aka rinka jin zuciyanka face babu kunci ba takura ba kaza da sauransu wutiri alkhairi ne wa mu daina barin wutiri idan ka san baka iya tashi da daddare kai wutiri kafin ka kwanta kana yin sallar isha da alwalaka ka bari ta kare dan wato idan ka bari ta kare shedan da wahala ya baka kara yin wuta zaka ce ai bar kawai na kwanta na tashi to yi kokari da wannan alwalar da ka koma gida kai raka'a 3 ko 5 ko 7 yadda zaka iya yi idan kuma ka san zaka iya tashi to ka barta karshen daren nan akwai alkhairi shi ma lokaci ne mai daraja lokaci ne mai girma kware da gaske idan ka bar shi saura minti 10 ka tashi saura minti 20 je ka yi alwala zo kai raka'a da ta saukaka abinda zaka iya yi ka bautawa Allah madaukakin sarki da ita wannan daraja ce kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon kiyayewa abuna uku mallai ce tajma'u ka faika daga cikin abinda ke baka kariya daga wancan kulli da shaytan ya maka shine zaka tattara tafukan hannayenka guda biyu ka hada su wa taqra'u fiha almu'awwidhat sannan sai ka karanta almu'awwidhat sune qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas sai ka karanta su a tafin hannunka thumma tanfuthu feehima sannan sai ka yi busa a cikin hannayen naka tafin hannayen naka ka dan busa iska kamar yadda muka shame mai tawa ba yawo ake tufawa ba in ka dan busa iska yayi in kai ka tattara sai ka dan ka busa iska shikenan ba shi ba yawo ake busawa ba in aka ce attaful shine zaka dan busa iska da yawo kadan amma aka ce annafasu shine busa kawai ka dan busa iska thumma tamsahu bihima mastata'ta min jasadika badi'an bi ra'sika sannan sai ka shafe jikinka gaba daya da tafukan hannayen naka guda biyu kana mai farawa da kanka mutum zai fara ne da kansa ya taho jikinsa zuwa kafarsa sannan duk inda hannunsa zai iya kaiwa sai ya shashafe jikinsa gaba daya shi ma kamar yadda muka sha mai tawa ko da kaya a jikinka zaka iya yi ba sai ka tube jikinka ba sannan ka ce ka shafe kai mai da riga ka a'a ko da kaya zaka shashafe akan kayanka babu lafi insha Allah ta'ala wa hadha thabitu fi sahih al-bukhari min hadith aisha bale ce wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin sahih al-bukhari daga hadisin na aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yadda imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin babu fadail al-quran ko kuma kitabu fadail al-quran babu fadil al-mu'awizat hadisi mai lamba ta 5517 abu na hudu taqra'u al-ayatayn al-akhiratayn min surati al-baqara sai mutun ya karanta ayoyi guda biyu na karshen surati al-baqara sune amanar rasul eh ayoyi guda biyu ne daga amanar rasul zuwa karshen surati al-baqara mutun sai ya karanta su lima ja'a fi sahihaini saboda abinda yazo a cikin bukhari da muslim min hadisi abi mas'ud al-ansari daga hadisin sahabi abi mas'ud al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace al-ayatani waɗannan ayoyi guda biyu min akhir suratul baqarati wanda suke karshen suratul baqara man qara'ahuma duk wanda ya karanta su fi lailatin a cikin wani dare kafatahu sun isan masa haka annabi ya faɗa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda duk ya karanta ayoyi guda biyun karshe na suratul baqara a cikin dare to sun isan masa to sai malamai suka tattauna mai ake nufi da sun isan masa me to shi ne qala an-nawawi babban malami imam an-nawawi yace qila wasu daga cikin malamai suka ce ma'ana ka fatahu abinda ake nufi da sun isar masa ka fatahu min qiyamil layli sun isan masa daga qiyamil layli ma'ana idan ka karanta amanar rasulu ka kwanta kai bacci Allah madaukakin sarki zai baka lada kamar kai qiyamil layli dan uwa ina fata an fahimta wasu malaman haka suka fada waqila wasu malaman kuma suka ce minash shaytani sun isan masa daga shaydan ma'ana idan mutun ya karanta amanar rasul ya kwanta bacci Allah madaukakin sarki zai ba shi kariya daga shaydani har ya waye gari shaydan bai isa ya wani abu da zai cutar da shi ba ta kowace irin hanya waqila wasu malaman suka ce minal afati sun isan masa daga dukkanin wasu musibu ko bala'i dukkanin wasu musibu ko bala'i da zasu afkawa mutun to matakar Allah ya taimake ka karanta amanar rasul to Allah madaukakin sarki zai baka kariya zai baka katanga daga dukkan wani bala'i ko musiba da kake jin tsoro wasu malaman suka ce abinda wannan hadisi yake nufi kenan wa yahtamilu aljami' malaiti amma shi ana sara'ayin wa yahtamilu aljami' wannan abinda malamai suka kawo wasu suka ce qiyamul layli wasu suka ce shaydan wasu suka ce bala'i da musibu malaiti wannan hadisin zai iya daukar su gaba daya abin nufi wanda ya karanta amanar rasul Allah madaukakin sarki zai bashi lada kamar yayi qiyamul layli Allah madaukakin sarki zai kare shi daga shaydan Allah madaukakin sarki zai kare shi daga musibu yace hadisin zai iya dauka gaba daya saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi aikur man baki ya kawo yace kafatahu sun isan masa to tunda bai fassara abinda sun isan masa daga me ba to sai kai ta kawo sun isan masa daga qiyamul layli sun isan masa daga sharrin shaydan sun isan masa da me daga bala amma abinda waɗannan malamai ba su faɗa ba za a iya ihtimalinsa a cikin hadisi duk zai ɗauka insha Allah ta'ala malai yace intaha wannan magana da aka dauko daga littafin Imam An-Nawawi sharhin da sahih Muslim ya kari anan wajen qala ibn al-qayyim rahimahullah babban malami ibn al-qayyim alaihi rahmatullah yake cewa as-sahih amma babban abin da yake ingantacce akan abin da hadisin zai iya dauka shine ka fatahu a sharaba yuzihi sun isan masa sharrin abin da zai cutar da shi shi ibn al-qayyim abin da yake gani shine hadisin yana bayani game da duk wani abin da zai iya cutar da mutum saboda haka duk wanda ya karanta amanar rasul kafin ya bacci duk wani abin da zai iya cutar da kai to Allah madaukakin sarki zai kare ka sai ka waye gari wannan shine abin da ibn al-qayyim ya faɗa wannan magana an dauko ta daga littafin sa al-wabil sayyib min al-kalim at-tayyib wannan sharhin littafin sa da yake bayani game da ingantattu da nagartattu na addu'o'i da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake karantawa قلت ما لم وحيد يتنيكما سينتي وهل هناك أذن للإنسان أعظم من تسلط الشيطان عليه ما ليتشن أكوي وتتوتر واقع لن أدم ما في جرما سمد أسلع الشيطان أكنسا فيتناوله من باب أولى ما ليتو يكسنتي أبند أكيني في دوانا هديسي كار لن أدم da ka tangance shi daga afkawa cikin cutar shedani daga shedan kada ya cutar da shi to wannan shine zai fara shiga cikin hadisin a karan farko shine zai fi cancanta mu dauke shi mu dorawa hadisi yace saboda babu cutarwa da tafi cutar da dan adam kamar a ce an sallade shedan akan sa kuma ko shakka babu haka ne duk mutumin da aka ce an sallace shedan akan sa to duk wani bala'i da masifa zai afka masa duk wata cuta a addinance da a duniyance zai afka masa to idan Allah madaukakin sarki ya kare shi daga shedani to kafatahu tayi aiki anan wajen Allah madaukakin sarki ya isar masa daga sharrin shedani nabiyar malai ce taqra'u ayatal kursi sai ka karanta ayatal kursi bi tadabburin wa tafahumi zaka karanta ayatul kursi kana tadabburin ayoyinta kana kokarin fahimtar abubuwan da kake faɗa abinda malai ke cewa shine ba karatu kawai karin karanta aman Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm maybe lokacin da kake karantawa kana tunanin wani abu wani lokacin maybe lokacin da kake karantawa kallon TV kake maybe lokacin da kake karantawa waya kake dannawa malai ce ba irin wannan karatun ba zaka karanta ayatul kursi ne lokacin da kake karantawa kana tunanin ma'anoninta Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum me wannan gabar me wannan jumla take nufi kana hararo ma'anarta kana alakanta ta da zuciyarka zuciyarka tana jin dirar ma'anar ayoyin a cikin ta Allah madaukakin sarki la ilaha illa huwa ba shi da abokin tarayya shi kadai ne la ilaha ba wani abun bauta illa huwa sai shi kadai al-hayyu rayayye ne alqayyum tsayayye ne shi kana hararo wadannan abubuwa la ta'khudhuhu sinatun gangadi baya daukar sa wala nam ko bacci haka kana kokarin fahimtar ma'anonin ayar mallai yace irin wannan karatun ake so kai lokacin da kake karanta ayatul kursi ni kuma sai nake cewa ƴan uwa a ka'ida shine karatun alqur'ani kowanne lokaci karatun da ake so kai masa kenan ka'ida shi alqur'ani in ana karanta shi karatu na tadabburi ake so kai masa shi sai Allah madaukakin sarki sai da ya ja hankalin ya gargade mu yace afala ya tadabburuna alqur'ana afala ya tadabburuna alqur'ana shin ba za su rinka tadabburin alqur'ani ba za su rinka bibiyar ma'anonin sa ba za su rinka kokarin fahimtar abinda ayoyin suka kunsa ba Allah ya ce walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira wata ayar yace afala ya tadabburuna alqur'ana am ala qulubin aqfaluha to shi sa karatun alqur'ani ba dole sai lokacin kwanciya bacci ba lokacin da karahu mushafi kace karatun alqur'ani na samun lada to babban abin da zai fi baka ladan da kake bukata shine tadabburi ka ringa kokarin hararo ma'anar ayoyin kana alakanta su da zuciyarka amma lokacin da kake karatu zuciyarka tana wani wajen ba a ce babu lada ba za ka samu ladan da ya dace da kai amma ko kusa ko alama ba kai kusa da wanda yake tadabburin alqur'ani ba akwai bambanci wannan insha Allah ta'ala idan ka je ka duba littafin Ibn al-Qayyim shi ma na al-wabil sayyib yayi bayani mai tsayi kuma mai kyau game da wannan mas'ala malai yace fahiya ita karatun ayatul kursiyin tahfazuka zata kiyaye ka minash shaytani daga shaytan hatta tusbiha har kawayi gari wa hadha thabitun fil bukhari mala yace wannan shi ma hadisi ne tabbatacce a cikin sahih bukhari min hadisi abi hurairata wa fi turmizi min hadisi abi ayyuba a wanda abi huraira ya rawaito hakan imam turmizi ya fitar da hadisin daga hadisin abi ayyuba al ansari radiyallahu anhu wa ibn hibban shi ma fitar da hadisin min hadisi abi ubay bin ka'ab daga hadisin ubay dan ka'ab Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda insha Allah ta'ala a wannan gaba ta biyar zamu tsaya sati mai zuwa sai mu tashi gaba ta shida daga cikin abubuwan da mallan ya kawo domin kariya daga wancan kulli da shedan yayi akan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله